Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya jama'a, jami'ai a Amurka da Rasha sun bayyana aniyarsu ta tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya ta tsawon sati guda, sannan sun amsa cewa har yanzu ba a fara kai kayan agaji ba tukunna. To amma sun yi mawafaka kan cewa al'amura sun sukurkuce a wannan ƙasa da yaƙi ya daidaita. Motoci 40 na dakon kaya da ake matukar bukata a birnin Aleppo mai rarrabuwar kawuna na can suna jira a wani wurin duba ababen hawa na musamman na kwastam da ke kan iyakar Turkiya. Kuma Amurka na zargin Siriya da haddasa wannan jinkirin. Ko da yarjejeniyar da aka cimma a Geneva ko babu ita, ya kamata a ce waɗannan motocin da kwan kayan sun riƙa shiga kuma ana rarraba kayan agaji, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby, wanda ya ƙara da cewa gwamnatin Siriya ce ke jinkirta shigar motocin. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce har yanzu yanayin tsaro bai inganta ta yadda motoci za su iya ƙetarawa zuwa cikin Siriya ba. Sojojin gwamnatin Siriya sun janye daga Aleppo, to amma kuma sai dakarun 'yan tawaye suka riƙa buɗe musu wuta, wanda ya sa sojojin suka koma wuraren da suka ja daga baya, wato suka ja daga a baya, a cewar jami'an Rasha, waɗanda suka kuma caccaki Amurka saboda rashin amfani da tasirinta wajen hana saba ma yarjejeniyar tsagaita wutar da ƙungiyar 'yan tawaye ke yi. Hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce sojojin gamayya sun hallaka ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar ISIS mafiya girma a wani harin kai tsaye a farkon wannan watan. An auna tare da hallaka Wa'il Adil Salman Al-Fayyad, ministan yaɗa labaran ƙungiyar ISIS, wanda ake kuma kira Dr. Wa'il, a wani harin jirgin sama ranar 7 ga watan Satumba, a cewar sakataren yaɗa labaran Pentagon Peter Cook. An auna Fayyad a raƙa ƙasar Siriya, inda ƙungiyar ta'addancin ke kira hedkwatarta. An kai harin ne yayin da Fayyad ke zaune kan wani babur a kusa da wani gida, abinda wani jami'in hedkwatar tsaro wanda ya ga hoton bidiyon kenan ya gaya muryar Amurka. Jiya jama'a, Fayyad ya kasance wani fitaccen mamban wato majalisar shawara ko shura ta ISIS, wadda ke ba da umarni tare kuma da tabbatar cewa an yi amfani da shi. Shi ne kuma mai kula da fayafayen bidiyo na farfaganda masu nuna yadda ake kashe mutane tare kuma da musu gwale-gwale. A cewar Pentagon, Fayyad ya kasance na hannun damar Abu Muhammad Al-Adnani, mai magana da yawun ƙungiyar ISIS da kuma tsara dabarun yakinta, wanda dakarun gamayya suka hallaka a wani harin jirgin sama na ran 30 ga watan Agusta. Rundunar sojin Amurka ta tabbatar da mutuwar Adnani ran 12 ga watan Satumba. Wani jami'in hedkwatar tsaron Amurka ya gaya ma muryar Amurka cewa hare-haren da aka kai kan Adnani da Fayyad sun ƙara jefa shugaban ISIS Abubakar al-Baghdadi cikin kadaici, ganin cewa ya dogara ne ga wasu mutane kalilan wajen bayar da umarni da kuma samun bayanai. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump jiya juma'a ya kawo ƙarshen cece-kuce game da inda ya dosa ta wajen bayyana cewa an haifi shugaba Barack Obama ne a Amurka faqat. A shekara ta 2011 ɗin takarar na Republican ya kasance madugun wani gungun mutane masu gardama ba tare da wata hujja ba cewa an haifi Obama ne a ƙasar waje. Tun sannan ya ki bayyana ra'ayinsa kai tsaye sai je jama'a ya kawo ƙarshen wannan rashin tabbas ɗin. A wata harkar siyasa a birnin Washington DC, Trump ya zargi mai ƙalubalantarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da cewa ita ce ta janyo wannan gardamar a yayin yaƙin neman zaben shekara ta 2008 lokacin da take karawa da Obama. Kafafen yaɗa labarai da dama sun bincike wannan zargin kuma ba su samu wata hujja da ke ƙarfafa hakan ba. An zaci cewa bayan bayanin na Trump zai zagaya da 'yan jarida cikin sabon otel ɗin da ya gina a Washington DC. To amma bayan da kwamitin yaƙin neman zaben Trump ya bayyana cewa masu ɗaukar hoto da kamera ne kaɗai za a bar su su hallara, kuma aka hana wani mai aiki da gidan talabijin shiga tare da su, sai shugabannin kafafen yaɗa labarai da ke birnin Washington DC suka janye wakilansu tare kuma da share duk hotunan da suka ɗauka. Hillary Clinton ita ma yayin da take magana a birnin Washington DC jiya Juma'ar ta yi watsi da wannan hanzari na Trump game da takaddamar inda aka haifi shugaban ƙasar Obama. 'Yan maza da 'yan mata sama da 500 waɗanda ake kira ɓatattun 'yan mata da 'yan maza daga kudancin Sudan za su koma ƙasarsu ta ainihi su taimaka wajen gina ta idan Majalisar Tarayyar Amurka ta amince da wani ƙudurin doka wanda aka gabatar a wannan satin gaban kwamitin harkokin waje na Majalisar Wakilai. Ƙudurin dokar mai taken sake gina madahu don ƙarfafa zaman lafiya mai ɗorewa a Sudan ta Kudu zai tanaji biyan kuɗin jigilar 'yan mata da mazan na Sudan ta Kudu waɗanda ke aiki yanzu haka a Amurka suke kuma sha'awar amfani da ƙwarewarsu wajen taimakawa a gina ƙasarsu.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi ne. To ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau za mu kawo muku rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai magana akan matakan da ake ɗauka domin kare yaduwar cutar zazzabin cizon sauro a jihar Jigawa. Rahotonmu na biyu zai magana akan amfanin shayar da jarirai nonon uwa da irin sinadarai na kariya ga cututtuka da nonon uwan yake ɗauke da shi. Shi kuwa rahotonmu na uku zai magana ne akan taron Bita da wata ƙungiya a jihar Bauchi ta gudanar game da sa-ido akan yanda ake gudanar da kasafin kuɗi ga shirin kiwon lafiya a jihar ta Bauchi. Rahotonmu na huɗu zai magana ne a nan akan yanda aka kaddamar da wata gidauniya da za ta samar da wata sannu akan hankali domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Kamar da rarrafe kuyi duba sai ya
Hukumomi a jihar Jigawa na daukar matakai domin kare yaduwar sauro da ke kawo zazzabin malaria musamman a wannan yanayi na damina. Wakiliyarmu Halimatu Abdullahi na dauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Lokacin damina lokaci ne da jama'a suke kuka da larurar zazzabin cizon sauro. Duba da ganin yadda ruwa ke kwanciya a wurare gami da karuwar danshi tare da karuwar sabbin tsirrai kusan ko ina. Domin haka ne saurayen ke kara samun mafaka suke hayayyafa. To kowane mataki gwamnatoci ke dauka game da karin yaduwar zazzabin cizon sauro a jihar Jigawa? Mun tattauna da Dr. Kabir Ibrahim.
Mu da ma a kididdige mun riga mun lura da cewa da wata na 7 Yuli kenan da kuma wata na 8 da wata na 9 a kowane shekara anan muke samun mafi akasarin yawan koke-koke akan abin da ya shafi matsalar zazzabin cizon sauro. Ko kananan yara ma da ake ganin suna samun ana yin samun mace-mace wannan abin yafi kamari a cikin wannan wata uku a kowace shekara. Idan da zaki duba wato ainihin kididdiga zaki tarar da idan wannan watan na ukun sun kama ana samun kamar linkin sama da kashi 50 na abin da muka saba samu a sauran watanni na shekara na yawan mutanen da suke kamuwa da wannan larura da kuma yawan wadanda Allah ke kawo sanadin su ta da larurar zazzabin cizon sauro. To duba da wannan na farko dai mun riga mun yi gangami na raban gidan sauro cikin karshen shekarar da ta wuce wanda zamu iya cewa a cikin gidaje 100 idan ka shiga akalla gidaje 90 ko 95 sun samu wannan gidan sauro ko ma fiye da haka. To muna kira mutane su ci gaba da amfani da wannan gidajen sauro musamman ma yara kanana da mata masu juna in za su yi bacci su rinka kwana a gidan sauro domin sauran da yake yaɗa ciwon malaria ya fi illa idan dare yayi. Na biyu kuma mun riga mun tanadi magunguna wanda za a warkar da mutanen da suka kamu da wannan ciwo. Mun jige su a stosto din mu da kuma na'urar da take gwada wannan ciwo akwai shi ko babu, wanda bata buƙatar wutar lantarki wanda za a yi a yankunan na karkara inda abubuwan suka fi tsamari. To wannan yasa wata da ya wuce mun fara raba wannan kayayyakin aiki na na'urar da take duba zazzabin cizon sauro. Wannan cin da nake miki muna dab da fitar da wannan magunguna mu sake jige su a kananan hukumomi da kananan asibitocin mu. Duk wanda Allah ya jarabta da wannan ciwo ya samu magani da wurwuri ba tare da wahala ba. Muna kuma ƙara kira ga abin da ya shafi tsaftar muhalli. Sauran nan yana buƙatar ruwa, kwantaccen ruwa, yana buƙatar ciyawa idan ta yi tsawo. To irin wannan wurare ya kamata mutane kasu sake da su a gidajensu, kwatoci, ruwa da ke kwanciya tsakar gida, banɗakuna, kududdufai. Ya zama cewa ana yin aikin gayya, ana fitar da wannan ruwa, ana kuma sare ciyayi, kuma ana tabbatar da cewa yara sun kwana a gidan sauro. In kuma an samu rashin lafiya an zo asibiti ba tare da ɓata lokaci ba.
Dr. Kabir Ibrahim kenan, darakta a sashen kula da lafiya matakin farko na jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Masana harkar kiwon lafiya a kodon lokaci kan baiwa iyaye mata da ke shayarwa shawara akan su rika shayar da jariransu nonon uwa akalla har zuwa tsawon watanni 24 domin ƙarawa yaran sinadaran yaƙi da cututtuka. Wakilinmu na maradin jamhuriyar Nijar Shu'aibu Mani na ɗauke da ƙarshen rahoto.
Albarkacin ranar shayar da jarirai nonon uwa wacce ke wakana duka ɗaya ga watan Agustan kowace shekara faɗin duniya, likitoci ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗakar da al'umma mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa tsantsa tsawon watanni 6. Dr. Faruk Mazo na asibitin Kofa 17 a nan birnin Maradi.
Shi dai shan nonon gaba yana da fa'ida ƙwarai, ba wani abun ƙawa ba ne ko abun gudu, abun ne wanda ya kamata. Inda shi dai nonon gaba kyauta ne, ya yi duka abincin duniya wanda za a ba yaro, nonon gaba ya yi shi fa'ida. Inda duka komi akwai cikin shi, akwai abin da ba ka samu wanga wanda ake yi na saidawa, kamar sojojin da ke kare jiki da rashin lahiya. Inda uwa tana da su yana wucewa cikin nono kenan, in taba ɗanta sojojin nan mata ba su idan su kare shi da rashin lahiya. Kenan watannin 6 na waran jikin yaro ba ya da ƙarfi, bai isa inda za ya ƙirƙiro sojojin shi ba wanda za su kare shi. Kenan da na uwa shi ne yake aiki, in ba a ba shi nono ba ina za a samu su. Kenan shi ne ke sa matsalolin yaran da ba a ba nono. Kuma shi nonon gaba yana da komi, yana da ruwa isasshe, kenan ba sai an ba yaro ruwa ba in ana ba shi wannan nonon. Kuma yana da tsafta ƙwarai, inda da ya fito daga ciki cikin bakin shi ne. Amma in aka ce madara ce za a sarrafawa, ko da ya taba nan ya ruwan da aka yi da su, kunkun da aka yi, biberon da aka yi da shi, duka ana iya samun matsala. Kuma su ne mai yawanci in ka ɗauki yara masu warin zawo suna ware shi ne, in sun ware wannan shan madara, shan biberon, sai su ware zawo inda hygiene ɗin kamar ba babu kariya kware babu tsafta kware
kaidance watanni nawa ya dace yaro shi na shan nono
yaro kamata ya ce yayi wata 6 wanda ba a bashi komi sai nonon gaba
shar da nonon uwa babbar garkuwa ce domin kare yaro da sutuka na daban shin matan Aishatu ko kin san da wannan mataki
a rika ba yaro nonon gaba tsantsa saboda yana kara musu nagarta kuma da kare cututtuka
duka a cikin wannan fa'ida ta shayar da jarirai nonon uwa Dr. Faruku Mazo ya dawo da kira ga uwaye
kenan ana gama mishi da nonon uwa daga wata 6 da kuma wadan abinci daban-daban kanana-kanana wanda yake iya ci kenan kuma yanayin jikin mutum ne ana iya kai shekara 1 shekara 1 da rabi har ma shekara 2 suna kaiwa duka ba da illa amma dai abinda abba so a ce an doke shi ko an ware bashi wani abu kayan akai wata 6 na banon
to ina bambancin nonon uwa da na konko
na konko ne kuma na konkon ma da ake dibe ai ba na shanu bane ko na raƙon ma ake tatsowa an tatso shi akwai sanadirai wanda ake sa wani lokaci ai ba ma madarar bace kenan wannan nonon ba a iya kwatanta shi da nonon gaba ba yadda sojojin da ake cewa garkuwa wanda suke kare jikin yaro ai shi wannan ba da nono da ake yana sa wata shakuwa ko da uwa da yaronta su shaku kwarai inda in ka gani in uwa tana ba yaronta nono yaron nan ya mutsin oshi kuma yayi yarda da oshi da kowa inda ai dan yana samu ne gare ta ba dan wani abu bane kenan in mata sun gane wannan yayi fa'ida da abin da za a ba yaro da daba
Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger
A gaida Shu'aibu Mani a jihar Bauchi kuwa a jihar Bauchin Yakubu wata kungiya ce ta shirya taron bita domin lura da aiwatar da kasafin kuɗi akan harkar kiwon lafiya a fadin jihar inji wakiliyar mu Amina Abdullahi Girbo
kungiyar Basam sun gudanar da taron bita na lura da an tabbatar da kasafin kuɗi akan kiwon lafiya da yake bayani manajan tsare-tsare a kungiyar CHR Ibrahim Ladan Winti
so ne mi supporting meeting da su mutanen Basam suka kira mu ma kiran mu suka yi kuma muna ba su technical support na wato muna ba talla taimaka musu muna kuma ba su dan wani tallafin yanda da su tafiyar da meeting din su da aikin su amma meeting ne wanda su suka shirya kuma suka kira mu muka zo makasudin sa na farko saboda suna da ayyukan da da su yi waɗanda na ci gaba ne akan harkar lafiya wanda su suka tsara na wata uku to shine suka kira mu domin mu tattauna akan yanda za a yi wannan activity din saboda haka wannan abubuwan da za su tsara su yi shine muka taya su domin mu ga cewa wani aiki ne ya kamata su fara yin sa mun ba su shawara kuma mun ba su shawarin ga yanda za su yi bisa yadda suka nema mu ba su shawarin saboda haka aiki ne da su suka tsara nasu mu dai namu mu nuna musu ga yadda ya kamata a yi kuma sun sa ranakun da dasi yanzu sun zabi ayyuka da dama ayyukan nan ya shafi ziyara ne domin neman alfarma don a gyara ayyuka wanda ya shafi kiwon lafiya da kuma abin da ya shafi allurar rigakafi da kuma shauran ayyuka na ci gaba da inganta lafiyar mata da yara kanana a jihar Bauchi.
Ibrahim Ladan Winti daga kungiyar CHR kenan. Hajiya Maryam Garba shugabar kungiyar Fahimta tana mai neman gwamnati da ta inganta lafiyar yara kanana da mata.
Wato ma'aikata ce wanda take kungiya ce wanda take duban canza rayuwar yara jarirai zuwa yara ƙasa da shekara 2 da kuma mata masu ciki domin yawan mace-macen su yana zame mana matsala a arewa tun ba a jihar Bauchi ba saboda haka ita wannan kungiya ce take daukan nauyin yanzu musan yanda zamu yi ta kira da kunne mai murya a samu ragin wannan kuma ta wani hanya muke kira ta ganin cewa ita hukuma ta ƙara kuɗi domin bunƙasa aikin kiwon lafiya na mata da kuma jarirai kiwon lafiya tana da girma amma muna so a bamu fifiko akan abin da ya shafi lafiyar mata masu juna biyu masu goyo da jarirai zuwa ƙananan yara inda rayuwa ta fara
to ya kike ganin yadda su gwamnatocin nan suke ba da goyon ba kan wannan kuduri
to a gaskiya dai wani abin mamaki da muka samu a Bauchi shine muka ga gwamnatar mu na yanzu na wannan shekara dai da aka fara da shi mun ga dai ya ba da goyon ba domin ya ba da kashi 16 cikin kasafi na kuɗin da za a kashe bana a jihar Bauchi. Ya ba da kasafi wannan an sa hannu za a bayar. Abu ɗaya da muke so yanzu mu sa ido shine muga an bayar da wannan kuɗin akan lokacin da ya kamata, kuma muga ayyukan da za a yi da su, domin bayan shekara da za mu zo mu duba ta wani hanya ya rage mace-macen yara ƙanana, ta wani hanya ya rage mace-macen mata masu juna biyu tun ba waɗanda suke zuwa asibiti aihuwa ba, wani irin taimako suke samu, wani irin kula na musamman ake musu.
Hajiya Maryam Garba. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Maryam Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Bisa kokarin da ake na kare mata da kamuwa da cutar sankarar nono a jihar Neja, an kaddamar da wata gidauniya ce da za ta samar da cibiyar kula da sankarar nono a jihar. Mustapha Nasiru Batsari na dauke da rahoto.
Cutar sankarar nonon dai na ɗaya daga cikin manyan cututtuka masu saurin hallaka mata da suka fara manyanta, kamar yadda bincike ya nuna. Uwar gidan gwamnan jihar Niger, Dr. Amina Abubakar Sani Bello, ita ce ta bullo da wannan gidauniya da nufin taimakawa wajen shawo kan yaduwar cutar musamman a yankunan karkara. Uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari ita ce ta kaddamar da wannan gidauniya a cikin makon da ya gabata. Dr. Khadija Muhammad, kwararren likita da ta kware akan sha'anin cutar sankarar nonon, ta yi karin haske akan wannan cuta.
Kansa shine mafi yawan kansan, breast cancer mafi yawa a Hausance akan ce mishi ciwon daji na nono. To akasance dai yakan zo da alaman karamin kumburi cikin nono. Mafi yawan lokaci mata ba mu lura. Lokacin da ake lura ne in ya zama gyambo, nono ya kumbure, kuma lokacin nan ya riga ya game jiki ko ya riga ya yi nisa. Lokacin da ake gane ya zama gyambo ya yi girma, lokacin ya riga ya yi bannan shiko, lokacin yake bayyana ciwo ya ci ƙarfi. A lokacin nan kaga za a ce za a yanke nono, za a yi magunguna, wani bi kuma bai ci, ciwo ya riga ya nisa. Amma mafi muhimmanci ne duk mace ta kai shekara 30, idan dai baka ne don an gane bakaƙe sun fi samun ciwon kansar nono daga shekara 30 abinda ya yi sama. So a lokacin nan mata ya kamata su ma suna duba nononsu da kansu, su yi ta matsawa ko kaman cikin gidan wanka, su matsa su gani in sun ji kololo da ba wanda ke cikin nononsu ba, maza-maza su je asibiti a ga likita. Idan kuma mutum bai iya yi da kanshi, akwai wanda ake ce ma clinical breast examination. Wannan wurin likitoci za a je, likita zai duba maka.
Dan kololon nan za a iya magance shi da sauri ba tare da ya ci ƙarfi ba?
Insha Allah. Hausa sun ce rigakafi ya fi magani. Wannan ne chicken prevention din kenan, da ake matakan da ake so a dauka na screening for breast cancer. In an gano da wuri ana iya magani shi da wuri, tunda yana nan dan kankarimi skill stage 1, in ya yi nisa stage 2. In an cire ai magani, insha Allah mai shi na warkewa.
Dakta, kin yi bincike akan sankarar nono din nan, mai binciken ki ya nuna misali wajen hallaka mata?
Gaskiya kansa yana kashe mata sosai, don kuma rashin sani mu ne ke jawo haka.
Me kike ganin ya kamata a ce gwamnati ko hukumomi sun yi akan ceto mata daga mutuwa game da cutar kansa din?
Ilimantar da mata shine muhimmanci, domin abinda in mutum ya sani zai ceci kanshi.
Dr. Khadija Muhammad, kwararra akan sha'anin cutar sankarar nono a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina a jihar Neja. Shin komai sauraro ya san cewa cutar yoyon jini, wato hemophilia a turance, na da hadari kwarai matuka? Mrs. Megan Buki Adederon ita ce shugaban kungiya mai zaman kanta da take wayarwa da kuma fadakar da kan al'umma akan cutar yoyon jini. Ta shaida mani irin yadda cutar take da kuma irin kokarin da suke yi na fadakar da kan al'umma domin su fahimci irin cutar da kuma hatsarin da take da shi.
Abin da ya fi damunmu shine wa yawancin mutane a kasan nan ba su ma san da wannan laluran ba. To wa zai iya kai wannan magana gare su in ba ƴan jaridu ba?
Yanzu dai menene ainihin bukatun?
Bukatun mu shine mutane su san da wannan laluran, su san cewa idan yaro na yoyon jini ba iska bane, ba aljanu bane, ba wani zamani ne kuma bai iya aiki ba a wani lokaci, amma zai iya zamana cewa idan aka yi ma yaro ko kaciya ne ko aka cire belu yana ta zubda jini kwana da kwanaki, kila yana da wannan lalurar ne, ka a aje yaron a gida a kai shi asibiti, abu na ɗaya kenan. Na biyu kuma muna kira ka gwamnati, domin yaran nan masu hemophilia ƴaƴan ƙasar nan ne, ƴaƴan mu ne, gwamnati su tashi kai tsaye su taimaka mana da alluran da ake ba yaran nan. Na uku muna kira ga wasu mutane da Allah ya hore ma da suke da zuciyar taimako su tashi tu taimake mutane masu wannan lalura, domin koma gwajin cewa yaro yana da hemophilia ba karamin kuɗi iyaye suke biya ba.
Shin yara ne kadai ke da wannan cuta ko har manya suna da shi? Ba su san ma suna da shi
ba yara kadai bane, ana aihu mutum da hemophilia ne kuma yana tare da shi har ran da Allah ya ce kwana ya kare. To wayansu kuma suna da wannan lalura har ma su girma ba za su sani ba, domin kashi-kashi ne hemophilia. Idan mutum ba shi da mai tsananin, wallahi zai ya zauna ko shekara 50 ma bai sani ba, sai in ya taso ko an mishi aiki ko an cire haƙori ko wani abu da ya faru ko ya zo samu azarin mota ko na wani abu ya yanke, a wannan lokacin ne za a sani. So ba yara kadai bane, ko babba mai na da shi, mutum da yake da yawan haɓu, wani sai su ce wai ai yana ni, amma tunda na yi girma yanzu ina ta lallaba kai na biye mun, ya kamata ya je wannan gwajin ba wai domin haɓu bane, amma idan mutum ya zo samu cewa ya kamata ya mishi aiki kuma yana da wannan lalura, zai zama matsala idan aka yanke mutum jini ya balle.
Mrs. Megan Buki a nedaran kenan, shugaban kungiya mai zaman kanta da take fadakar da al'umma akan cutar yoyon jini wacce ake cewa hemophilia a turance. Ibrahim Alfa Ahmed, gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
To jama'a, ga takaitattun labaran jiya Juma'a. Jami'ai
a Amurka da Malam Iro da Tawagashi. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To jama'a, sai amana aikin gafara ga takaitattun labaran. Jiya Juma'a, jami'ai a Amurka da Rasha sun bayyana aniyarsu ta tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya ta tsawon sati guda, sannan sun amsa cewa har yanzu ba a fara kai kayan agaji ba tukunna. To amma sun yi mawafaka kan cewa al'amura sun fi su kurkuce a wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita. ‘Yan maza da ‘yan mata sama da 500 waɗanda ake kira batattun ‘yan mata da ‘yan maza daga kudancin Sudan za su koma ƙasarsu ta ainihi su taimaka wajen gina ta, idan Majalisar Tarayyar Amurka ta amince da wani ƙudurin doka wanda aka gabatar a wannan satin gaban kwamitin harkokin waje na Majalisar Wakilai. Ƙudurin dokar mai taken sake gina madahu don ƙarfafa zaman lafiya mai ɗorewa a Sudan ta Kudu zai tanaji biyan kuɗin jigilar 'yan mata da 'yan mazan Sudan ta Kudu ɗin, waɗanda ke aiki a yanzu hakan nan a Amurka suke kuma sha'awar amfani da ƙwarewarsu wajen taimakawa a gida. Mayakan Al-Shabaab sun kama wani muhimmin gari a Somalia da ke daura da kan iyakar Kenya, a cewar shaidun gani da ido. Hafsan sojin ƙasa na Najeriya ya gaya ma sashin Turanci na Daybreak Africa na muryar Amurka cewa sojojin ƙasar sun yi matuƙar nasara a yaƙi da Boko Haram, lokacin da ya kawo ziyara a ɗakin labarai a nan birnin Washington DC. Laftana Janar Tuku Burutai ya yaba da haɗin kan sojoji da aka yi tsakanin Najeriya da ƙasashen Kamaru da Chadi da Nijar.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya guda mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.